sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau talata 10 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke fadan cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan sauke sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi bayane suna nuna cewa an garzaya da shi zuwa jihar Nasarawa.
Bayan mulki sakamako zai zuwa wai ni mamaki kwarai amma cikin ikon Allah mun nemi shi wai wadatacce an sauke shi.
Bayan haka kuma masana na ci gaba da yin sharhi dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar Kano na cire Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulkin sarkin Kano.
Karkenta ma in ba mu yi aniya ba mu rasa siyasa a arewa. Su ne sarakuna su bar katsalan daga mulkin mutane, su bar tabakinsu, su bar shiga siyasa. Su ko 'yan siyasa kar su mai da talauta kayan bandariya.
Yau kan wannan batu ne za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin menene ra'ayinku game da tasirin ikon gwamnoni na cire sarakunan gargajiya kamar abin da ya faru a Kano? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga nan kuma muna nan tafe da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Kamfanonin inshoran lafiya a Amurka za su dau nauyin gwaje-gwaje wato na kwayar cutar corona a cewar mataimakin shugaban kasa Mike Pence a wurin wani taron shugabannin kamfanoni wadda aka yi a fadar White House a yau. Duk kamfanonin inshoran lafiya da suke nan yau ko kafin yau sun sha alwashin cewa za su dauke wa mutane kudin gwaje-gwajen cutar coronavirus. Kana za su yi hakan akan duk maganin cutar ga duk tsarin inshora, Pence ya ce. Pence ya ce kamfanonin za su dauki nauyin biyan samarwa marasa lafiya magunguna a gida domin a killace su ba tare da sai sun bar gidajensu ba. Ana sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai baiwa 'yan majalisar dattawa 'yan Republicans shawarar tsarin da zai karfafa tattalin arzikin al'umma a yau talata domin magance barkewar annobar ta coronavirus. Daga cikin wannan shawara har da batun rangwamen haraji wani mataki da ya fara fuskantar turjiya daga wasu 'yan Republicans da Democrats. Shugaban majalisar dattawa Charles Schumer a yau talata ya ce abu mafi muhimmanci ga Amurka a yanzu shine kara mai da hankali akan gwaje-gwaje. Shugaban China Xi Jinping a yau talata ya kai ziyara birnin Wuhan a karon farko tun lokacin da yankin ya zama tushen barkewar kwayar cutar coronavirus wanda mutane sama da 80,000 suka kamu da cutar kana ta laƙume rayuka 3,100 a China. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisa da rana yau talata domin tattauna batun rangwamen albashi a wani matakin kawo sassauci ga masu kasuwanci da mutanen da suke cikin matsatsin tattalin arziki sakamakon barkewar cutar coronavirus. Kuma za su tattauna batun kuɗin masu karɓar albashi a wuni domin taimaka musu ta inda ba za su yi asarar kuɗaɗen da ake biyan su a sa'a ba. Domin suna aiki da kamfanoni, ƙananan kamfanoni, manyan kamfanoni da kamfanoni da dama domin kada su fuskanci hukunci ba tare da sun aikata laifi ba. Trump ya sanar da manema labarai da yammacin jiya Litinin a fadar White House. Yayin da farashin kayayyaki yake ƙasa-ƙasa a kasuwa a jiya Litinin, a daidai lokacin da farashin man fetur ya karye, a wani bangaren kuma ake fama da matsalar cutar coronavirus, Trump ya gana da mashawartansa akan tattalin arzikin ƙasa. Daga cikinsu har da sakataren Baitul Mali Steven Mnuchin wanda ya gabatar da tsarin da za a bi don magance barazanar da ke kunno kai a fannin tattalin arziki cikin sauri. Tattalin arzikin ƙasa zai kasance cikin kyakkyawan yanayi, Mnuchin ya ambata yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai tare da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bayan wata ganawa da shugaba Donald Trump. ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da Faransanci da kuma ƙauyukan da ke iyaka da yankin masu amfani da Ingilishi. Bayan da rikicin ƴan awarin masu fafutukar kafa ƙasar masu amfani da Ingilishi ya tsallaka zuwa yankin masu Faransanci a ƙarshen makon jiya, inda aka kashe sojojin gwamnati, kana aka bar tulun bindigogi da harsashai. Fararen hula sun ce sojoji ba za su iya kare su daga rikicin ƴan awarin ba, kamar yadda gwamnati take faɗi. Alima Matembo, manomiya mai shekaru 33, ta yi kuka yayin da ake binne mijinta a ƙauyen Galim da ke yammacin yankin masu amfani da harshen Faransanci na Kamaru, wanda kuma ke kan iyaka da arewa maso gabashin yankin masu amfani da harshen Ingilishi. Mijin nata yana kiwon shanu ne, kuma ya dawo kasuwar sayar da shanu a ƙauyen su, inda aka kashe shi cikin daren Asabar, kana aka binne shi da safiyar Lahadi. A cikin kusan mutane 20 da suka je wurin bisan, wani mutum mai shekaru 47 mai sayar da abincin dabbobi John Tata ya ce tun lokacin da aka kai harin an rufe kasuwar ƙauyen.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bayan sauke sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi, bayanai sun nuna cewa an garzaya da shi zuwa jihar Nasarawa, inda zai zaman gudun hijira. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kasa da sa'o'i 12 da saukan tubabben sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a garin Loko da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa, an sake garzayawa da tsohon sarkin zuwa garin Awe a jihar ta Nasarawa. Duk da shike ba a bada cikakken bayani kan dalilin dauke shi daga garin Loko ba, al'umar garin Awe sun yi maraba da zuwan tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a garin nasu. Wani da ya buƙaci in saka ya sunansa bisa dalilan tsaro ya yi tsokaci.
Bayan mun ji sakamako zai zuwa, wai mun yi mamaki kwarai, amma cikin iko Allah mun nemi mishi wuri wadatacce an sauke shi.
Kana da masaniyan me yasa aka daga shi daga can Toto aka kawo shi a wai?
Ba ni da cikakken bayani da daga shi daga Toto zuwa garin Awai ba. Mun kuma karbe shi kamar yadda ya kamata. An tanada mishi duk abin da ya kamata.
Akwai bayanai daga gwamnati game da yanayin zaman sa a wurin?
Bayani akan gwamnati dai, gwamnati ta dama ta tunda umurni ne kan umurni, shine umurni ne daga gwamnati, umurni ne kuma gwamnati ta karba ta tura wa masarauta da local government mun nemi wuri da ya kamata mun yi shi. Ba inda zamu yi da abin da Allah ya shirya, dole mu dauka mu runguma mu rike tunda Allah ya rike ya shirya, amma gaskiya ranmu muna cikin juyayi kwarai.
Amma kuna da masaniyan ko zai dade a wurin ne?
Ba mu da cikakken bayani cewa ko daidai ko zai wata biyu ne ko wata uku ko shekara, ba mu sani ba.
Tunda jin labarin tsohon sarkin na Kano zai shiga garin Awe, al'umar garin na Awe suka yi tururuwa don tarbar sa, kamar yadda wani mai suna Abdulhadi ya bayyana min.
Tabbas tsohon sarkin Kano ya shigo karamar hukumar Awe da ke jihar Nasarawa, so a daidai lokacin ne ya shigo kuma ina Awe muna bakin hanya. So mutane da dama sun fita don ganin zuwan sarki, kuma ana daga mai hannu ana mai dai barka da zuwa. Daga nan kuma da tawagan shi da suka zo da shi aka garzaya gidan shaman na karamar hukumar Awai da shi, don nan ne masauki shi.
To ya kaga yanayin tarba da mutane suka yi mishi?
Ya alhamdulillah, wallahi ba wani matsala, kowa na murna da zuwan shi, saboda kan abu ne wanda dole akwai tausayi a ciki. To yanda dai fuskar mutane ya nuna akwai tausayawa cikin abu.
Amma ka iya shiga kaga yanayin da shi yake ciki?
Lokacin da suka zo daidai kofar gidan ciyama aka buɗe gate, mota da suka shiga so an rufe gate. So bayan wanda suka zo da shi, mu da muka tafi kallo gaskiya ba bar mu da saukan shi ma a mota ba.
Har ya zuwa yanzu ban samu martanin gwamnati kan batun ba, duk da sakon karta kwana da na aike wa sakataren gwamnatin jihar Nasarawa Aliyu Tijjani Ahmad, wanda bai kira ni ko ya aiko min da martani ba. To sai dai wasu kafofin yada labarai sun bayyana cewa gwamnatin ta jihar Nasarawa ta kira taron gaggawa da wasu manyan sarakunan jihar, sai dai ba bayani kan sakamakon taron nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To wannan mataki da na gwamnatin jihar Kano na cire sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga mukaminsa ya janyo rayoyi daga masana daban-daban musamman dangane da tasirin sa wato aga masarautan gargajiya da kuma talakawa. Mutala Faruk Sanyinna ya tattauna da masanin al'adun Hausawa kuma malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Farfeso Aliyu Muhammad Bunza, ga kuma tattaunawar da ya yi da shi.
A ƙasar Hausa, gaskiya babu tarihin ɗebe sarki kai tsaye, amma an samu wani tarihi bayan zuwan Turawa sau biyu a Kano. Musa an same shi a Argungu, an same shi a Sokoto, saboda shi talaka yana ganin sarkinsa da babban muhimmanci. Dole mu zauna mu dubiya ya za mu tafiyar da tsarin sarautunmu domin yanzu mu muka zubar da girman kanmu da kanmu. Bilhaki, bana goyon bayan siyasa, bana goyon bayan Sanusi, amma ina goyon bayan abubuwan da aka koya mana al'ada cewa ana barin halas don kunya. Kuma akwai amfanin rubabben haure a cikin baki idan ai dariya tsinka koda baya cin komai. Abin da ya sa mazauna ƙasa tare da mu ke ɗan tsoron mu iske wannan sarautar. In ba mu da ita mun zama awaki kamar su, tasirin abin nan zai rusa al'adunmu, zai rusa shugabancinmu. Ƙarshen ta ma in ba mu yi aniya ba, mu rasa siyasa a arewa. Su ne sarakuna, su bar katsalan danga mulkin mutane, su bar sabakinsu, su bar shiga siyasa. Su ko 'yan siyasa, kar su mai da sarauta kayan bandariya. Wannan kin fuska ne ga tsakin addininmu da kuma al'adunmu.
Idan muka dubi yadda tsarin yake na cewa gwamnoni su ne suke wato da iko na nadawa ko kuma cire sarakuna, ya kake kallon wannan tsarin
a
Arewa?
A tsarin da mutum ya yi ga constitution ma da aka yi tun kawai ƙasar nan Sahedu sai ai mai plebiscite, abuga nan, ai tsarin dan adam bisa gyara yake tun aihuwar tsarin ya mutu. To dole ne sai mun zama tsarin Sahedu yana tona mana asiri, yana kuranye mu, yana rawan namu, yana zubar mana mutunci ga idon masu mutunci. Ba ina suka ga Mista aka fitar Sanusi ba, amma Bahaushe baya da abin bugun gaba sai sarkinsa.
Yanzu idan na fahimce ka, wani irin tsari kake gani kenan ya kamata a yi domin kauce ma ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata?
In aka bi tsarin gargajiya akwai masu na sarauta, akwai masu fitar da su. A tsarin Bahaushe akwai abin da ke sa a hidda sarki. Na ɗaya, idan baya da lafiya, an samu babban ciwo na kutura ko makafta. Na biyu, idan ya samu zanga-zanga ga mutanensa. Na uku, idan watakila an samu taɓuwar hankali ga sarkin. Na hudu, idan aka je yaƙi ya kasa kare ƙasarsa. Ko na biyar, idan aka je yaƙi ya balabala da gudu, wannan ya haifar da zama sarki. Sai a zo a bi tsari na al'ada da na addini da za a shata musu daban, su kuma 'yan siyasa su riƙe zaɓinsu daban. Amma idan aka ce mu ci gaba haka, to ina tabbata maka da wuya a samu sarkin Arewa da sake shekara daga mulki, ko wacce siyasa ta nasa sarki, ƙarshe sai a bi zama kayan bandariya. In an sa su a cikin doka, to a bi doka wurin tsige su, ba a bi siyasa wurin tsige su ba. Ni a tunanina, a gabatar da ita kotu, a sa lauyoyi su yanke hukunci, ba a yi hukuncin awon tsawo ba.
Menene a ƙarshe, menene tasirin wannan shi kuma ga talaka?
To tasirin wannan ga talaka, na ɗaya, ni ka a tunanina, sarauta ta zube ga irin talaka. Saboda ma ai sarki abin da ake so, shi a kowa da kowa, kowa ƙarƙashinsa yake. Ni na haƙuri, na faɗa cewa a mara dubi madan gaba dubi na baya. Ka duba da maka duba hauni ka san da ma a gada annan kauye da birni ba su da jigo sai kai. Maɗi bai kai ga zuma ba, ko wallasa shi ka waɗi, kwandon wake bai kai ga da mangero ba. Dan akuya ko ya yi ƙahoni ya san bai kamar rago ba. Duk wannan sarki ya kasura kakkara ba da bawan sarki. Kenan dukkanin jama'a da ke ƙarƙashin masarauta, sarki ke da ikon su. Yau an ce akwai wata tsalle shi, kamar ya ɗebe ne a goma ta jiwo jiwa da shi, ina aka bar sarki da girma.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Masu sauraro, yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Shin menene ra'ayinku game da tasirin ikon gwamnoni na cire sarakunan gargajiya kamar abin da ya faru a Kano? Amma kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Nijar. Wa muka samu daga Jamhuriyar Nijar?
To kuna tare da Abdul Kasko daga nan Ungwara Wadatawa Jamhuriyar Nijar. To ni ra'ayina da zambara kamar yadda mun ka ja wannan mataki da gwamnoni jawi sun ka duka na cije sarakuna. To mu muna fatan bi shi da sai mu ne zaman duniya sa a yi nazari da kyau. Kuma muna musu fatan alheri wanda sauyi da an kai musamman a Kano Ubangiji Allah ya sa shi ne mai alheri gare su. Kuma su kama da hannu biyu duk abubuwan da za a yi na ƙara bunƙasa tattalin arzikin ci gaban ƙasa musamman. Ai tafiya guda muna fatan kuma wannan mataki da gwamnoni sun ka ɗauka Ubangiji Allah ya sa shi ne ƙarshen matsalolin da ke damu musamman wannan jiha ta Kano. Saboda mu abin da ya sa in an ka gyara mu daɗin mu ne hasa da mu ɗan Nijar duka muna cikin murna da farin ciki. Saboda akwai ɗan Nijar kenan in zaman lahiya ya zo mun kanmu mun ji daɗi. Ubangiji Allah ke dai ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ra'ayina kenan kuna tare da mai sauraron ku Abdul Kasko nan ne ke Ungwara Wadatawa Jamhuriyar Nijar.
To Malam Abdu, mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Wa muka samu daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu.
Malam ma barka da yammaci. Sana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To muna jinka.
Idan muka dauki irin wayannan batutuwa waɗanda gwamnoni suke kokari ko kuma tsige shukan sarakuna, to gaskiya wannan dai ba abu ne mai kyau ba. To amma abin da nake fata su sarakuna muna kira ga iyayen ƙasa su tsaya a matsayin su na iyayen ƙasa tun da constitution ma ya zo Najeriya akan cewa sarki chairman local government zai iya tsige sarki mai daraja ta ɗaya. Ko idan zai fita tafiya ko idan zai yi tafiya sai ya aikata takarda officially. To tun a nan gurin aka bata sarauta. Kuma mu abin da muke gani ita sarauta da mun tabbatar da idan aka ce yau an ba mutum sarauta to dan sarki ne ya gaje ta. Amma yan sarautar sai dai ka ga wasu kuɗi aka ɗauka a bada. To duk irin wannan abubuwan sun kawo lalacewa ta dabarewa ita kanta wannan ɓangaren sarauta. Kuma daga ƙarshe ina kira ga al'umma ta da mutanen jihar Kano a matsayina na ɗan Kano ina farin ciki da fatan alkhairi da shi kansa Aminu Ado Bayero Allah ya kiyaye shi. Ko kuma mutanen Kano mutane masu zaman lafiya a mai biyayya a bashi goyon baya muna.
To Malam mun gode da wannan naka ra'ayin. Yanzu kuma sai ya wuri. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna magana da Hajiya Rene ne takalma daga nan garin Yawuri.
To muna jin ka, menene naka ra'ayin?
To ra'ayina shi ne gaskiya magana ta domin Allah wallahi tallahi ba a wutar kisu ka adalci ba. Kuma ko abin da muke tunani ba komai ne kawo wannan abun ba siyasa ce. Amma in Allah ya yi duniya don manzo muna nan muna yi wa sarki Sunusi addu'a. In Allah ya yi duniya don manzo na sarki Sunusi in Allah ya yarda wallahi sai ya sa mu ci gaban da ba taɓa tunani ba. Na gode. Ni ne naku Dauda daga nan Yawuri. Haji Yaro mai takalma daga nan Yawuri.
To Malam Dauda mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Muka samu daga Nasarawa? To menene naka ra'ayin? Ka malam ko zaka matso kusa da wayan kusa da bakin ka ba ma jin ka.
Saboda gaskiya abin da ya faru nan wallahi ya zama ishara ga sarakuna. Ba abin da zauna gandu jayi abin da ya Allah ya faka. Saboda ba mu ji daɗin wannan abin ba. Saboda gaskiya sarakuna an mai da su saniyan ware ya zama abin wasan gaskiya Allah zai saka maka.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma sai Zamfara. Wa muka samu daga Zamfara? Assalamu alaikum. To ina ji dai kamar dai yayi Zamfara muna jin ka. Eh, muna tare da kai.
Masha Allah, sunana Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara a arewacin Najeriya.
To Malam Isa, bari mu ji ta bakin ka.
Masha Allah. To a gaskiya duk da dai mun ji manyan musu Alhaji Musan Garo sun yi bayani, to da yake dai yayi ra'ayi riga a gaskiya abin da ya faru a jihar Kano a jiya abun da yayi ma duk ne son sarki sun su dadi ba, amma muna mashi fatan alheri, Allah shi saka mashi da alheri da abun da yake wannan abun mu kan mabugurci dadin haka ba, shi kuma wanda Allah ya ba, Allah ya sa ya shirku.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu harba jihar Taraba. Wa muka samu daga Taraba?
Kuna magana ne da mai guru Bombia daga Kurmi local government Taraba state.
To malam, bari mu ji naka ra'ayin.
Ra'ayin nawa shi ne dai abu sai hankuri da tunisi zai yi irin wani abin da ke ke yi nan, an hana barce-barce ya kuma cire sarki. To sauran shari'a wuri Allah ne, gobe ma Allah zai yi mishi shari'a.
To malam, mun gode da wannan ra'ayin naka. Madalla, yanzu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku, mun kuma gode, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga Jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
A Jamhuriyar Niger ana mako na 20 na wasannin kwallon kafa na Super League Pro ta Jamhuriyar Niger, tsakanin kasar Italiya, inda aka dakatar da wasannin Serie A har zuwa 3 ga watan Afrilu saboda cutar coronavirus. Kasancewa Niger din ana cikin koshin lafiya, an fafata a mako na 20 na Super League Pro, inda GS Adar ta tawa ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a birnin Tawa. AS Niger ta wutar lantarki ta sha kashi ɗaya da biyu hannun Olympic Football Club, sai Espoir Football Club ta Zandara ta yi biyu da banza gaban AS Police ta 'yan sanda. Racing Football Club ta Bukoki ta yi biyu da ɗaya gaban AS Sony Deptaman Peter. AS Guard National du Niger ta sha kashi ɗaya da banza hannun Sale Sporting Club ta Yemayi. AS Douane a wasannin cikon gurbi na mako 19 ta yi ɗaya da ɗaya da AS Sony Deptaman Peter. Olympic ta sha kashi banza da ɗaya hannun Sale Sporting Club, yayin da AS Guard National du Niger ta wa GS Adar biyu da banza a Yamai. Sai hudu da biyu ne Racing Football Club ta Yamai ta wa Irana Football Club ta Arlet Jar Agadez. Yannan wasa daya da ya rage a mako da 18 na cikon gurbi. AS Douane ta Yamai ta yi banza da banza da AS Police ta 'yan sanda ta wambirin Yamai. A ci gaba da wasannin Super League Pro ta Jamhuriyar Niger, Sale Sporting Club ta wambirin Yamai tana da maki 39 kuma tana kan gaba. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana matsayin ta biyu da maki 39, AS Sony Deptaman Peter tana ta uku da maki 38, AS Guard National du Niger tana ta hudu da maki 35, AS Douane tana ta biyar da maki 31, AS Fan ta Soja tana matsayin ta shida da maki 26, sai ta bakwai Racing Football Club ta Bukoki tana da maki 25, ta takwas AS Police ta 'yan sanda tana da maki 24, ta tara Shangorzo Football Club ta Maradi tana da maki 22, AS Nijelek ta wutar lantarki tana matsayin ta 10 da maki 21, ta 11 Olympic Football Club da maki 19, sai GS Adar ta tawa tana matsayin ta 12 da maki 18, Irana ta Arlet Jar Agadez tana ta 13 da maki 16, sai ta 14 Espoir ta Zandar tana da maki 16. Yanzu haka dai a wasanni daban-daban na nahiyar Turai ana iya cewa an shiga matsala sanadiyar cutar coronavirus, inda a gobe za a yi wasa na Champions League wanda zai hada kungiyar Paris Saint-Germain da Dortmund ta kasar Jamus. Kungiyoyin dai a mako biyu da suka gabata a wasan da suka yi a Dortmund a kasar ta Jamus din, Borussia ce ta nasara da ci 2-1 gaban Paris Saint-Germain. Sai dai a wannan karo za a yi wasan ba da 'yan kallo ba, saboda umar kwallon kafa ta nahiyar Turai ta ce ba za ta bari jama'a su yi cinkoso a hilayen wasanni ba, saboda tsoron yaduwar cutar
coronavirus a dai kasar Italia inda za a cewa dukkan fadin kasar an killace su saboda dalilin wannan cutar ta coronavirus. Za a ci gaba da wasanni a nahiyar Turai a yau na wasannin kwallon kafa na kungiyoyin da suka kasance zakaru a kasashen su inda Valence ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Atalanta da Bergamo ta kasar Italia, sai Leipzig da ta yi daya da banza a wasan da ya hada su na farko gaban Tottenham. To kungiyoyin guda biyu za su saki hadiwa a yau a can kasar Jamus. Sai dai waɗannan wasannin na yau babu maganar a killace ɗan wasar ba tare da ɗan kallo sun shiga filayen wasanni domin kallon wasannin ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Ta takaice, kamfanonin inshoran lafiya a Amurka za su dau nauyin gwaje-gwaje kwayan cutar coronavirus, a cewar mataimakin shugaban kasa Mike Pence a wurin wani taron shugabannin kamfanoni wadda aka yi a fadar White House a yau. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisa da ranar yau Talata domin tattauna batun rangwamen albashi a wani matakin kawo sassauci ga masu kasuwanci da mutanen da suke cikin matsatsin tattalin arziki sakamakon barkewar cutar coronavirus. Ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da Faransanci da kuma ƙauyuka da ke iyaka da yankin masu amfani da Ingilishi, bayan da rikicin 'yan awarin masu fafutukar kafa kasar masu amfani da Ingilishi ya tsallaka zuwa yankin masu Faransanci a ƙarshen makon jiya, inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulun bindigogi da harsashai. Masu kada kuri'a a jihohi shida na Amurka sun fara zaɓe a yau Talata na fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrats. Zaɓen zai fi maida hankali ne a jihar Michigan mai muhimmanci da ke tsakiyar yammacin ƙasar, inda kuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke kan gaba da ɗan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders. Michigan ita ce babbar mai bada kuri'a a zaben na yau Talata, inda wakilai 125 za su kada kuri'a. Sanders shine ya lashe zaben fidda gwani a shekara ta 2016 a Michigan, amma zaben na nuna kwanakin nan ya nuna Biden na samun rata mai yawa.
Thomas Sauraro, baki dai abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather's Gresham da ta hada shirin ta bada umarni, sai kuma injiniya namu na yau Peter Handley, ni Hadiza Chari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.